sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Tukula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 26 ga watan Maris na shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Sarfilu da kanun labarai.
Yanzu kasar Spain ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka dauke Italiya, bayan da jera 4 mutum 738 suka mutu a kasar. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun shirya mai da kudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. Yan sandan kwantar tarzoma a birnin Kisumu na kasar Kenya sun harba barkonun tsohuwa cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba. A ƙoƙarin tarwatsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Na yanzu za ku ji tsauraran matakan hana yaduwar cutar coronavirus a tsakanin tsauraru da ke gidan kaso a jihar Kano.
Hukumomin kula da gidajen yari da kuma gyaran hali na Najeriya sun ce suna daukar matakan da suka kamata, musamman batun nan na samar da tazara a tsakanin al'umma.
Za kuma ku ji gwamnatin jihar Borno ta dage zaben kananan hukumomi wanda aka dau shekaru 12 ba a yi ba, kuma aka shirya yi ran 13 ga watan Yuni domin bin dokokin dakile yaduwar cutar coronavirus. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali. To amma kafin nan, ga halin da duniya ta
jama'a. Assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumel. Yanzu kasar Spain ita ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka dauke Italiya, bayan da jiya Laraba mutum 738 suka mutu a kasar. Yawan waɗanda suka mutu cikin kwana guda ya sa adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa yanzu ya kai 3,434, wanda ya wuce yawan mace-mace 3,285 da aka samu a China. Amma har yanzu kasar tana bayan kasar Italiya, wadda ke gaba a duniya da yawan mutanen da suka mutu 6,820. Ma'aikatar lafiya ta Spain ta faɗi jiya Laraba cewa ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da kashi 20 cikin 100 daga ranar Talata zuwa 47,610. Ma'aikatar ta ce mutane sama da 5,000 sun warke daga cutar a Spain. Barkewar annobar dai ta nakasa tsarin kiwon lafiyar Spain, musamman ma yankin Madrid, babban birnin kasar, inda aka samu kusan rabin waɗanda suka mutu da kuma sulusi ko kashi 1/3 na waɗanda suka kamu da cutar a kasar. Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da kudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. Don ƙarfafa tattalin arzikin Amurka, wanda ɗawainiyar yaƙi da cutar coronavirus ya galabaitar. A farkon wannan makon dai, kasuwar hannayen jari ta faɗi, biyo bayan asarar da aka yi da ta shafa dukkanin ribar da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagar mulki, yayin da duk wasu harkoki suka tsaya cik a cibiyoyin gwamnati. Da yake kamfanoni da wuraren sana'o'i da wuraren cin abinci da makarantu sun rufe, ma'aikata na fuskantar barazanar rasa ayyukansu ko takaita musu tsawon lokacin aiki da dai sauran matsaloli. A halin da ake ciki kuma, batun yarjejeniyar samar da dala $2 trillion da majalisar dokokin tarayyar Amurka ke cimma domin rage raɗaɗin annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jari na duniya sun ɗan miƙe jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 496, wato ta yi sama da kashi 2/100. A ranar Talata kasuwar ta yi sama da maki 2,100, wanda hakan ke nuna cewa wannan shine kwanaki 2 a jere da Dow ke samun riba a cikin wannan watan. Ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi 1/100, amma Nasdaq ta ɗan faɗi kaɗan. Haka kuma labarin wannan tallafi ya taimakawa kasuwannin hannun jari a Turai, inda manyan kasuwannin hannayen jari a London da Paris suka yi sama da kashi 4/100. Yayin da ta Frankfurt ta rufe da ƙarin kashi 2/100, kasuwannin ke ta Japan ta yi sama da kashi 8 cikin 100.
Sarfilu Hashim zai sake shigowa da ƙarin labarai. Sai dai kafin nan bari mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Jami'an hukumar kula da gidajen yari da gyaran hali ta Najeriya sun ce sun fara aiwatar da umarnin haramta ziyarar daurarru da ke gidan kaso a matsayin kariya daga yaɗa cutar corona. Yayin da 'yan sanda suka ce sun ba da belin waɗanda ake tuhuma da ƙananan laifuka domin rage cinkoso a wuraren da ake tsare da su. Daga Kano, da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto.
Baya ga haramta ziyara ga daurarru, hukumomin kula da gidajen yari da kuma gyaran hali na Najeriya sun ce suna ɗaukar matakan da suka kamata musamman batun nan na samar da tazara a tsakanin al'umma da kuma ginda sharuɗa ga lauyoyin da ke muradin ganawa da waɗanda ake tuhuma. Malam Musbahu Lawan da ke zaman kakakin hukumar a jihar Kano ya yi ƙarin haske game da matakan zamantakewa tsakanin ɗaurarru.
Idan za su yi alola, yanzu kafin ma su yi alola sai sun fara sa wannan sanitizer ɗin, sun wanke hannunsu sannan su ɗaura alola. Haka zalika a cikin ɗakunansu ba za su shiga cikin ɗaki ba, shi ma sai sun wanke hannayensu sannan za su shiga ɗaki. Haka zalika idan suna za su shiga ban ɗaki ko sun fito daga ban ɗaki, shi ma sai sun yi wannan. Idan an kawo mutum sabo, ba a cuɗanya shi da raguwar wanda suke ciki.
Ita ma hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta ce tana ɗaukar nata matakan domin kare waɗanda ake tsare da su a ofisoshin 'yan sanda daga wannan cuta ta corona. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ke faɗi.
Tuni kowane baturen 'yan sanda an bashi umarni duk waɗanda suke a kulle wanda laifukansu ba manyan laifuka ba ne an ba da belinsu, amma manyan laifuka da suka haɗa kamar da kisan kai, fashi da makami ko kuma faɗi, waɗannan su ma kansu ko mutum aka kawo da waɗannan laifuka sai an tantance shi tukunna kafin ma a kulle shi.
Akan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar malamai ta jihar Kano kinana ta kiranta ga hukumomi su ƙara ƙaimi wajen kare al'umma daga wannan annoba ta corona. Wata takardar bayan taron majalisar karkashin jagorancin Malam Ibrahim Khalil ta buƙaci jama'a su kiyaye sau da kafa shawarwari da sharaɗan masana kiwon lafiya akan wannan batu na coronavirus. Baya ga zage damtse wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin neman Allah ya kawo ƙarshen wannan ibtila'i na annobar corona. Haka zalika majalisar malaman ta Kano ta buƙaci hukumomi su tallafawa masallatai da kayan kariya domin kiyaye lafiyar masallata. Yayin da majalisar ke jan hankalin jama'a game da illar jita-jita game da wannan hali da aka tsinci kai, ta nemi mawadata a cikin al'umma da ƙara ƙaimi wajen tallafawa raunana a wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labarai.
Yan sandan kwantar da tarzoma a birnin Kisimu na ƙasar Kenya sun harba rakonan tsohuwa a cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya Laraba a ƙoƙarin tarotsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Masu saye da sayarwa a kasuwar cikin fishi sun faɗa manema labarai cewa suna sani da barazanar coronavirus, amma sun ce yawancin 'yan ƙasar Kenya matalauta ne, suna buƙatar su yi aiki domin samun abinci. Suka ce idan har gwamnati tana son su zauna a gida, to dole ta ba su kuɗaɗen da za su iya yin hakan. Ya zuwa jiya Laraba, ƙasar Kenya tana da mutane 25 da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta ce tana cikin ƙoshin lafiya inda take a keɓe a gidanta tun bayan da ta haɗu da wani likita wanda ya kamu da cutar COVID-19, a cewar mai magana da yawunta jiya Laraba. Stephen Sebert, mai magana da yawun shugabar, ya faɗa wa manema labarai cewa Merkel tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga gida, tana kuma magana da dukkan ministocinta domin ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan ƙasar. Ita dai Merkel ta killace kanta da kanta ne a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta samu labarin cewa likitan da ya mata allurar rigakafi an tabbatar da cewa ya kamu da cutar COVID-19. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rage zaben da aka shirya yi ranar 22 ga watan Afrilu kan wasu sauye-sauyen kundin tsarin mulki, wanda hakan zai ba shi damar zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2036 saboda damuwa kan annobar coronavirus. Da yake magana kai tsaye ta gidan talabijin jiya Laraba, Putin ya ce sabuwar ranar da za a yi zaben za a tsaye da ita ne bisa shawarwarin masana kiwon lafiya. Don an tsara 'yan kasar Rasha za su kada ƙuri'unsu kan wasu sauye-sauyen tsarin mulki wanda yake gagarumin sauyi ga kundin tun da aka samar da shi a shekaru 27 da suka gabata. Makonni bayan da aka sanar da shirin sauya kundin tsarin mulkin a watan Janairu, Putin ya nuna goyon bayansa ga wani sauyi wanda zai ba shi dama ya sake tsayawa takara a shekarar 2024. Kuma yiwuwa ya kasance shugaban kasa har zuwa shekarar 2036.
A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar bacin nan na corona, inda za mu leka jihohin Borno da Yobe. Gwamnatin jihar Borno ta dakatar da zaben kananan hukumomi da aka dau shekaru 12 ba a yi ba, wanda aka shirya yi 13 ga watan Yuli. A waje ɗaya kuma, gwamnatin jihar Yobe ta ba da umarnin ma'aikatanta daga matakin albashi da su fara aiki daga gida, wanda zai hana cuɗanya da juna da kuma hana yaduwar cutar corona. Ga Haruna Dauda Biyu da cikakken rahoto.
Yayin da ake cigaba da samun masu dauke da kwayar cutar corona a kasashen duniya da ma Najeriya, gwamnatin jihohi dai na cigaba da daukar matakan kariya na matsalar cutar corona ta kara difadin duniya baki daya, da kuma yanzu hakan aka samu karuwar fiye da mutum 40 da ke fama da wannan cuta a fadin Najeriya. Gwamnatin jihohin Borno da Yobe da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya da kuma ke cigaba da fama da matsalar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram sun dauki matakan kariya game da shawarwarin kwararru kan harkokin kiwon lafiya. Yayin da a jihar Yobe, gwamnatin jihar wato Alhaji Mai Malabuni kafa wani kwamiti ne mutum 20. Alhaji Muhammad Muhammad dai shine daraktar janar din hudda da jama'a na ofishin gwamnatin jihar Yobe. Ya kuma mun karin haske game da irin matakan da gwamnatin jihar Yobe ta doka kamar haka.
Mai girma gwamnati ya nada kwamiti karkashin shugabancin shi mataimakin gwamnati Honorable Idi Barde Gubana. A kwamitin nan an dora musu alhakin wayar da kan mutane kamar a kasuwanni da tashoshi da dai yadda dai za a samu a fahimtar da jama'a akan illar wannan annoba. A bayan nan kuma gwamnati ta sanar da rufe makarantu daga gobe Alhamis. A makarantu dufa din jihar Yobe an rufe su insha Allah. Sannan kuma ma'aikata daga mataki na 10 zuwa kasa an sanar ce su aiki daga gida.
Ita ma hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno ya tabbatar da jadawalin shirye-shiryen zaben kananan hukumomi a makon jiya, ta bayyana dage zaben nata har illa masha Allah, kamar yadda shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Abdu Usman ke cewa
akwai advices da muka samu daga federal government da state government cewa akwai cutar coronavirus, wanda kuma an ce kada ai taro wanda ya wuce mutane 50. A dalilin haka muka ga faramar da za a yi a gaba zai kunshi taro mai yawa, saboda haka muka ce to mu yi daga zaben sai illa masha Allah.
Sannan hankali dai wannan matsala na cutar corona na neman tsaye da al'amura da dama da ma tattalin arzikin kasashen duniya, sai dai waɗannan jihohin guda biyu na cigaba da killace 'yan gudun hijirar suke tattare da su ne da kuma kokarin ba su kariya na gudun kwararruwan wasu da za su iya shigowa da wannan cuta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga jihar Adamawa da ke Najeriya kuma, bisa ga dukkan alamu ta dakatar da biyan sabon mafi karancin albashi saboda tunkarar cutar corona. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz na da ƙarashin bayani.
Yamma zuwa yanzu da alamun wasu jihohi a Najeriya ka iya kasa biyan albashi abinda suke dangantawa da matsalar annobar kwayar cutar coronavirus. Alal misali, a jihar Adamawa, wanda tun farko ma ta saba layar biyan karancin albashi na naira 30,000 da doriya, annobar cutar ta coronavirus yanzu haka ta sa ma gwamnatin jihar dakatar da wannan batu, inda ko ta fitar da sanarwar dakatarwa ko da ke wannan batu ya ja ta ce ku ci a ciki da ma wajen jihar to wai koya kungiyar kwadago ta ji da wannan sauyin a yanzu Comrade Rodin Nathan da ke zama mutumkin shugaban kungiyar kwadagon na jihar ya bane da suka ji
so kaga shine hakuri ne kawai zamu ba mu mutanen mu saboda tunani da mamarin da muka yi zamu same ta wannan karin fa ba zamu same ta ba fatan mu shine gaban yayi kyau saboda sai mu same ta wata mai zuwa
to sai dai kuma da yake ga haske na matakin da gwamnatin jihar ta dauka a yanzu director yaran labaran gwamnatin jihar Mr. Solomon Kumanga ya bayyana dalilan daukan wannan mataki
gwamnati saboda abubuwan nan da yake faruwa yanzu na wannan cuta ko kuma annoba da ta fulla ya sa tabarwarewan arziki da rashin samar da kuɗi ta wajen sayar da man fetur ya shafi kuɗin ma'aikata wanda ya hau kan kuɗi mafi kankanci ba sai dai in lokacin da kudin da ake samuwa da kudin man fetur a kasashen duniya in ya gyaru lokacin ne za a zo a biya har da basussukan da
a wata sabuwa kuwa hadakar kungiyoyin yan kasuwa ta Najeriya ce ma ke kokawa game da matakan rufe kasuwannin da ake dauka ba tare da wani shiri na tallafawa yan kasuwa ba da matsalar ka iya shafa Alhaji Muhammad Ibrahim 86 dake zama mataimakin kungiyar yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jihar Arewa 19
idan har kai ga matakan da za a rufe kasuwannin mu sannan kuma a ce kasuwa ba za a shiga ba ma'aikata koda sun koma gida sun zauna kamar da kake fada to suna da albashin su ba zai tsaya ba amma dan kasuwa shi bai da wani hanyar da zai samu yaci kuma mafi yawan yan kasuwa kamar da na fada ba su da abin da za su yau na gobe da yawanci za su zo su karbi kayanne su sayar su bar gobe kuma so in an maida kowa ya zauna gidan shi to masifa da zai biyo ba shi ma kansa yana kama da abun da ake fagada shi ma corona din ne
koma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan annoba da ke neman gagarin kundila Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya
to kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya annobar cutar coronavirus tana ƙara yaduwa a kasashen duniya ta kuma zama sanadin mutuwar dubban mutane a kasashe daban-daban ganin yadda wannan cutar ta tauye rayuwar iyali yasa muka gayyaci ƙwararren likita Dr. Abdul Mumin Sa'ad domin neman matakan da iyali za su iya dauka na kariya na kuma fara da tambayar sa bambancin COVID-19 da mura
to a gaskiya halin da ake ciki yanzu yanda wannan cuta ta COVID-19 ko coronavirus kake yaduwa zai yi matukar wahala a iya bambance su gaba gadi amma dai abinda muka tabbatar shine ita cuta ta coronavirus ko COVID-19 tana farawa da zazzabi ne sannan mutane su fara yin tari sannan a samu kasala ko kuma ciwon jiki da makamantan haka da kuma wahalar numfashi abu mafi muhimmanci shine idan mutum ya kamu da alamun mura kuma ya hada da zazzabi sannan aka fara samun wahalar numfashi gaskiya ya kamata a tuntubi hukumomi na lafiya domin a sanar da su halin da ake ciki saboda su ne za su yi tambayoyi yanda mutum zai iya bambancewa ko kuma su ma'aikatan lafiya za su bambance cewa wannan coronavirus ne ko kuma mura ce kawai ta yau da kullum
kana nufin kenan aka san yadda aka saba da mutum ya ji mura ya nemi ko dai ya tafi chemist dakunan shan maganin nan ya nemi wani abun kashe zafin wannan mura ko kuma su lemun tsami ne da dai wa'ansu magunguna da aka saba yi na gida a wannan karan sigili da barkewa wannan cuta idan aka samu yanayi irin haka ya kamata a nemi taimakon likita kenan
eh ya kamata a sanar da hukumomi a kowace kasa ina tunanin kowace gwamnati ko kuma hukumomi sun bada lambobi da ya kamata mutane su kira a guji shan magani gaba gadi ba tare da an sami shawaran asibiti ba ko kuma kwararru a halin da ake ciki, saboda a gaskiyar magana a wannan hali da ake ciki abin tana yaduwa kaman cutar coronavirus ko COVID-19 tana yaduwa kaman wutar daji, ba san waye yake dauke da ita ba har sai an gwada. So a halin da ake ciki, kada mutum ya sha magani ba tare da an tuntuɓi hukumomi an sanar da su halin da ake ciki ba, sai kuma su ba da shawara. Kada mutum ma ya tafi asibiti gaba gadi ya fara kiran lambobin da aka bayar, saboda ya sanar da su halin da yake ciki. Daga tambayoyin da ake wa mutum za a san cewa wani irin taimako ne za a ba mutum.
A matakin daƙile yaduwar wannan cutar, gwamnatocin ƙasashen duniya sun ɗauki matakan ƙarfafa jama'a kada su yi cuɗanya da juna ko kuma kada su kusanci juna, da ya zama galibin ma'aikatu sun ba da izinin ma'aikatan da za su iya yin aiki daga gida su yi aiki daga gida, waɗanda aikinsu ba za su iya yi daga gida ba amma ba su izinin su zaman su a gida. To kana ganin yaya ne a cikin iyali za a iya ɗaukan matakan ba da tazara ɗin nan da ake ƙara yayatawa yanzu, domin matakin da ake kenan a ba da tazara da juna ana kira shi da turanci social distancing?
To gaskiya ne, ni zan ma kira shi ne physical distancing a turanci, saboda social distancing mutane za su iya da tattaunawa ko kuma sada zumunci ba lalle sai an ga juna da juna fuska da fuska ba. Abu mafi muhimmanci shine zamana akwai tazara ta kaman kimanin kafa shida ko kuma mita biyu tsakaninka da duk wani mutum da zaka zauna da shi ko kuma kai mu'amala da shi. Abu na biyu shine mutane su bi ka'idojin da hukumomi suke bayarwa na cewa in ya kama dole a zauna a gida, to a zauna a gida, a rage cakuɗeɗe ne, kuma a daina zuwa wajajen ibada ko da masallaci ne ko kuma majami'u, ko kuma a daina zuwa gidan buki da dai makamantan haka. Fi inda mutane za su kai fiye da mutum, su kai mutum goma ko fiye da haka, mutane su guji wannan halin. Abu na biyu kuma shine idan mutane a gida su yi shawara tsakanin su cewa mu za mu daina fita, sannan kuma su ware wani ɗaki na musamman wanda yake nesa da inda mutane ke taruwa a cikin gidan. A ce to idan ɗayanmu ya sami alamun wannan ciwo, to ya kamata a nan za mu ware shi mu sanar da hukuma, sannan kuma mu ware a cikinmu wanda ya fi kowa lafiya shi ne zai ci gaba da kula da shi, a riƙa kuma goge guraren da ya taɓa, da kuma a ware mai kwanuka ko kuma abun da zai ci abinci a ware mai nashi na musamman, inda hali ma a ware mai bayan gida nashi wanda sauran mutane ba za su iya ba. Idan babu halin haka, yana amfani da bayan gidan da sauran mutane suke yi, to yana gama amfani da shi ya kamata a sa magungunan wanke gurare na kashe ƙwayoyin cuta wanda an yi bayanansu da baya da dama. A rika wankewa ana gogewa, kuma a sa safunan hannu saboda ko kuma a wanke hannu da kyau da kyau bayan an gama wankewa. A guji taɓa fuska ko ido, baki, hanci da sauran guraren da mutane suke yawan taɓawa. A rika gogewa akai akai, sannan kuma kwanukan shi ma a rika wanke su da kyau da kyau, har a sanar da hukuma su ɗauki kuma matakin da ya dace.
To likita, wata tambaya da ta ɗaure min kai da dama za su yi tambayan nan ita ce, ana maganan ba da tazaran nan kamar yadda kake faɗa, to yaya ne za a iya cimma wannan buri a cikin iyali? Ana maganan kafa shida, yana yiwuwa a cikin iyali har ana zaune tare wuni da kwana a kowane lokaci a bada irin wannan tazara da ake nema a bada ta a hukumance?
To mutane dai su yi iya bakin ƙoƙarinsu na rage cuɗeɗeniyan. Kamar yadda kika bayani, a gida musamman ya danganta da irin girman gidan, yakan yi wahala hakan ya faru. Amma idan babu wanda yake da alamun mura, kuma babu mutum da yake yawan shiga yana fita, ya je ungoyi, ya je kasuwa, ya je gurin buki, ya je masallaci ko wajen ko coci ko wajen ibada ko a ina ne, sannan ya dawo gida, gaskiya akwai haɗarin cewa mutum zai iya ɗauko wannan cutar a waje kuma ya kawo sauran mutanen gida. Amma da zarar cewa wani ya samu alamun mura da ya faru da alamun halin numfashi da zazzabi, gaskiya a ware shi a cikin sauran mutanen gida har sai an sanar da hukuma, kuma hukuma sun ba da shawarwarin yadda ya kamata a ci gaba.
Akwai wanda muka yi hira da ita ta bayyana cewa zai yi wuya a kasashen mu na nahiyar Afirka a hana hidindimu na bukukuwa din nan. Tana maganan cewa aka yi aure ne ko za a yi suna ne, dai iyalin gidan kaɗai ma ai sun isa 50.
To gaskiya abin da ya kamata mutane su gane, kowa yana da haƙƙi da zai tabbatar cewa ya kiyaye, saboda a kare lafiyan kanshi da iyalin shi da kuma sauran makota da abokanan zama da abokanan arziki. Wannan wani abu ne da lokaci ya kawo mana, muna cikin hali na annoba da ya rage duniya. Saboda haka a halin da ake ciki, hakuri ake yi, a daure, a jajirce da duk sauran waɗannan abubuwan ba su bane muhimmanci. Farko shine mu zama na cewa mun kasance cikin koshin lafiya, da kuma mun taimaka ma waɗansu su ma mun kare su daga kamuwa daga wannan cutar. Saboda haka kowa yana da tashi gudunmawa da zai bayar, mutane su yi hakuri, su bi doka, su bi ka'idojin da mutane suke bayarwa. Idan har mutane sun ki bin dokokin da gwamnati ta bayar da kuma masana suka bayar, ni shawara ta ne shine hukumomi ya kamata su tabbatar da wannan dokar, ya zama na cewa an tilasta mu mutane in sun ci gane fahimtar abin da ya fi dacewa su yi na dole, so a tilasta musu, dole ne mutane su yi. Kamar wayansu kasashe yanzu har irin su Germany din sun fara sa tara, ko kuma a kama mutane a tabbatar cewa sun bi doka, sun kiyaye halin da ake ciki. Farko dai a sanar da mutane irin muhimmancin gudunmawar da kowa zai iya bayarwa, sannan kuma su gane wannan halin da ake ciki fa ba wasa bane. Abin ya wuce inda mutane suke tunani muna cikin wani yanayi mawuyacin hali yanzu. Saboda haka mutane su fahimci cewa wannan abun gaskiya ne, musu fahimci cewa abun fa ya wuce inda muke tunani cewa abu ne mai sarafin gaske. Saboda haka kowa ya jajirce, ya taimaka, ya ba da tashi gudunmawa da za a dakile yaduwar wannan cuta a tsakanin al'umma.
To lokacin da aka samu barkewar cutar Ebola nan, waɗansu suka yi ta rudin mutane cewan idan aka yi sha ruwan gishiri ko aka yi wanka da ruwan gishiri zai maganin, zai riga kafin Ebola ya zama sanadin mutuwar mutane da dama. To a wannan karan ma an fara raɗe-raɗin a sha kaza ko kar a sha kaza, har ma rahotanni na nuni da cewa waɗansu mutane sun rasu a sakamakon shan chloroquine din nan fiye da kima. Kawo yanzu wannan cuta tana da rigakafi ko magani?
To akwai lamarin shine mutane su guji shan wani magani. Halin da ake ciki, bayanai na kimiyya da na likitanci, babu wani magani da yake maganin cutar coronavirus ko COVID-19, kuma babu rigakafi. Ana dai bincike akan magunguna da kuma rigakafi, amma a halin da ake ciki babu. Sannan gargaɗi na biyu da zan ma mutane shine wanda suke fitowa, musamman masu maganin gargajiya da za su ce sun samu maganinta, su kiyayi haɗari da za su sa kansu da iyalinsu da jama'a. Saboda idan mutane suka fara cika ma gida, kuma mutane masu coronavirus suka shigo gidanka, da kai da iyalanka da mutanen unguwarku duk ka sa su a haɗari. Saboda haka dai mutane su jajirce, babu wani kashe na biyu. Shi na uku shine dai a ƙara nana cewa ba magani kuma babu rigakafi. In mutum ya samu alamomin cuta ya sanar da hukuma.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan, sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdul Mumin Sa'ad, ƙwararren likita da ke zaune a nan Amurka, da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
A gaida alheri Grace Abdu da wannan shiri nata. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yanzu ƙasar Spain ce ta fi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar coronavirus ta kashe idan aka ɗauke Italiya, bayan da jiya Laraba mutum 738 suka mutu a ƙasar. ‘Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da kudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. ‘Yan sandan kwantar tarzoma a birnin Kisumu na ƙasar Kenya sun harba barkonun tsohuwa cikin kasuwa shaƙi da mutane jiya Laraba, a ƙoƙarin tarwatsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaɗuwar cutar coronavirus.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima, ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Kumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Dedone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke muku fatan alheri. Ma'asala.
Au micro Idrissa Seydoudia, la